Daga muryar Amurka a Washington DC. Sashen Hausa ne na muryar Amurka yake magana daga nan gidan rediyo muryar Amurka kamar yadda aka saba sauraron mu a shirin mu na yau da gobe shirin matasa akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger akan VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM har ma da wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM ko kuma kai tsaye ta Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizo mu ta voahouse.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaji,
Safina Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Yau Talata 29 ga watan Agustan shekarar 2017 zamu magana ne akan sabon tsarin mafi karancin makin da ake bukata wajen shiga jami'o'in Najeriya bayan an rubuta jarabawar share fagen shigar su ta jam.
The University Polytechnic College of Education Provost, Rectors and DCs, this technology service is a case. Abun da ya dace a yi a Najeriya yanzu shine a mai da makarantar nan makarantar na karfin ne admission a mai ma makarantar su. Yanzu suka kawo 200 wasu suka kawo 190 wasu 180 har aka kai har the last one suna aka samu 120.
Baya ga amsoshinku na tambara da muka muku a shafukan Facebook da Twitter, za mu sa a yi fashin baki akan shin wannan tsarin na akalla maki 120 kafin shiga jami'a a Najeriya kwalliya za ta biya kudin sabulu?
To yanzu kan bari mu fara da amsoshinku na tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter domin mu ji shin yaya kuke kallon wannan lamari na maganar rage makin shiga jami'o'i a Najeriya.
Sakon farko daga Zainab Musa ne Aduwa tace salamu yau da gobe. Hakika batun rage yawan maki da jam suka yi gaskiya yayi daidai. Ta wannan hanyar dalibai da dama za su samu damar shiga jami'o'i ba tare da wata matsala ba. Ku tashi lafiya.
Sai Zaharuddin Umar Abdullahi Bichi yace salamu yau da gobe. Ni a gani na yin hakan ba daidai bane domin jami'o'in kasar nan ba su da gurbin da za su bai waɗannan taron daliban masu maki 120 zuwa sama. Nagode, ku tashi lafiya.
Sai kuma Dauda Hudu Guru yace tabbas hukumar jam ta cancanci abu ganin yadda ta rage yawan maki na neman gurbin shiga jami'a. Wannan ya nuna cewa da gaske ana son yara su yi karatu.
Sai mai turare gwada ba yace yau da gobe a gaskiya rage wannan maki na jam a gani na bai kamata ba domin wannan zai taimaka wa dalibai su saka ci ga gurin karatu. A gani na ya dace a ƙara adadin makin ba ragewa ba. Dalibai za su fi mai da hankali sosai wajen karatu.
Sai Rabi Salisu Muhammad Daura yace salamu yau da gobe. Rage yawan makin da hukumar jam ta yi yayi daidai. Sai dai matsalar da ta ce kowace jami'a za ta iya ƙara makinta. Kun ga kuwa ana nan yar gidan jiya kowace jami'a za ta tsara makin da take bukata.
To sai kuma Muhammad Sule Garirijiya yace yau da gobe ni ban ga amfanin rubuta jarabawar jam ba ma kwata-kwata saboda koda mutum ya ci maki 300 ne in dai ba shi da uwa a gindin murhu to ba zai samu damar shiga jami'a ba a Najeriya.
Sai Ishaku Dauda yace yau da gobe a gaskiya mun ji dadin rage makin da aka yi daga 180 zuwa 120 don a yankin mu yawancin waɗanda suka rubuta jam ba su ci ba sakamakon yawan makin din da ake nema. Nagode, a tashi lafiya.
Sai Abubakar Abubuwa Kankara yace yau da gobe hakika mun ji dadin rago makin da hukumar shirye jarabawar share fagen shiga jami'a da kolejojin ilimi da fasaha ta yi wato jam akan maki 120 domin kuwa hakan zai taimaka kwarai wajen baiwa daliban da suka yi wannan damar shiga jami'a.
To sai kuma Babangida A Jingi Sebore yace yau da gobe batun rage maki na shiga jami'a yayi daidai saboda hakan ne muke jira tun da dadewa. Fatan mu Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi.
Sai kuma Zaharuddin Yahaya Shamsu yace assalamu alaikum, ni kam na ji dadi sosai na kuma godewa Allah akan wannan lamari da har mun fidda rai da shiga jami'a amma gashi muna sahun gaba da yardan Allah. Allah ƙara wa Baba Buhari lafiya.
Sai Comrade Adamu Jumba Al-Madarawi, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, ya ce salamu yau da gobe. Hakika nayi farin ciki sosai kuma nayi na'am da rage yawan makin da ake bukata na shiga jami'a.
To da yake ra'ayi gashi ko wannan Bello Buhari Madaka yace ni manomi ne babu ruwa na da makaranta balle ma har na samu mai jam ko kuma yi ku tashi lafiya.
To
to banda abin shi ai ilimi shine garkuwar dan adam kuma shine tushen komai domin kuwa Maryam ina ga da mai noma da fatanya da wanda ya hawo irin tractor yake noma ai ina ga zamani ya shigo da karatu ko za ku yinta da kyau
ai
yayi ta a big time ta bakin gayu
bayan
aiki
Allah ta maka
amin da kowai ne mishi
kai haka ne sai Hassan na Husaini Muhammad yace yau da gobe hakika rage makin da ake bukata na shiga jami'a a gaskiya abin ya bani saboda wallahi ko ni abin ya bani yana bani tsoro saboda yadda jam ke da sarkakiya amma yanzu zan iya cewa san barka amma sai dai da amma sai dai a hakan ma akwai jan aiki saboda ina da friends da dama waɗanda ke suke ce mun su fa banda ba sa ganin jam na da maki da yawa to
wato
to da ba ruwansa da jajircewa na zuwa makaranta dan haka kenan akwai irin ina sai ina tsaye gure da akwai wanda su da saboda makin da ke da yawa shi yasa suke karatu amma yanzu tunda an rage kila ba za a dinga karatu ba abin da yake sai
to yana cikin ya kwanta da hankali shi yana cikin tambayar da ne yaushe kakakin hukumar jam
yawa
zai ji ansa an jima kada
sai Ahmad Abdulrahman Aliyu yace rage maki ba shine mafita ba shin jami'o'in kasar za su iya daukar yace rage maki ba shine mafita ba a duba yawan daliban da suke da maki 120 zuwa sama shin jami'o'in kasar za su iya daukar su ko kaso 1 cikin 5 ba za su iya dauka ba kuma ba post UME kuma ba post UME to ya za a yi da ragowar
to sai kuma mu je ga Shehu Adamu Rijau inda yace rage yawan makin da ake bukata domin shiga jami'a da hukumar jam ta yi zamu iya cewa hakan yayi daidai sai dai kuma hakan ba zai iya sawa wasu daliban su sakan zai iya sawa wasu daliban su sakan kance bisa tunanin cewa za su ci bilis
sai Dahiru ba da masu bilkacuwa yace batun rage makin na jarabawan jam abu ne dake da tsari lura da yadda wasu daliban da kanci jam din sun je makarantar zaka gane cin jarabawan jam din dodorido ne canza manhajar ilimi shine abin yi ba cece kuce ba tsakanin gwamnati da malaman jami'a Allah ya sa a fahimci juna tsakanin malamai da hukumomi domin su ma yaran talakawa su samu wani abu
amin
sai Isa Suleiman yace batun rage points na jam abin nan da Hausawa ne ke cewa baya ba zani don kuwa jami'o'i na bijire wannan umarni ta hanyar dagewa akan tsohon tsarin makin 180
sai kuma Hawwa matar Shehu Sabo tace assalamu alaikum yau da gobe karatu dai a yau ya zama sai mai gata da uwa a gindin murhu musamman ma a ƙasa ta Najeriya jamb kuma sai mai gata ake bawa amma ana ci daidai amma dai ana ci daidai gurgurdu
sai Nasiru Kainuwa Hadeja Albani yace rage yawan makin shiga jami'a ba shine mafita ba domin yanzu haka sai jami'o'in kasar nan sun sake fito da wani tsarin wahalar da dalibai kafin su zama dalibai a jami'o'in
sai Rabi'u Nuhu na Bukka yace assalam yau da gobe shirin matasa ni kan fata alheri nake yi muku tabbas kun cancanci yabo da godiya ta musamman bisa la'akari da shirye-shiryenku masu ilmantarwa fadakarwa tare da nishadantarwa Allah ya sa ku tashi lafiya yayi Usman Ahmad Kabara da Hajiya Maryam da Aunty Safinatu.
To mun gode yaya
Hajiya Maryam.
Mun gode yaya Rabi'u. To sai mu laika shafin mu na Twitter inda @mr_bilal yace #ydg hakika matakin rage yawan maki na shiga jami'ar hukumar jam ta yi yayi daidai domin hakan zai amfani dalibai da yawa.
Sai @adamu_madara yace salamu yau da gobe matakin rage yawan makin da ake bukata na shiga jami'a hakika yayi daidai
sai daga ƙarshe @m_garinrijiya yace rage makin jam ba shine mafita ba mafita kawai ita ce shugabannin hukumomin jami'o'i su dinga sanya adalci da daidaito wajen bada admission
haka yake
to mun gode a cigaba da turo mana da sakonni to kan wannan batu Usman ya tattauna da kakakin hukumar yan jarabawar share fagen shiga jami'a ta Najeriya wato Dr. Fabian Benjamin dan jin shi ya wannan tsari yake nan maganar rage makin jarabawar shiga jami'o'i zuwa maki 120
Barka da warhaka Dr. Fabian.
Tabbata nake ni ma.
Menene gaskiyar cewa jam ta rage makin da aka saba? An dawo da shi nawa ne yaya ake ciki?
Abin da ya faru in kace ragewa mutane da yawa ba za su gane abin da aka yi ba. Abin da muka yi ranar shine ba wai maganar jam ba. Mutane da yawa suka ga suna cewa jam suka yi maganar jam ba ne. Wannan duk masu manyan mutane wanda suke rike da jami'a makarantar Dugun Nigeria suka haɗu. Daga University Polytechnic College of Education Provost Red Cross and DC duk kuma registrar sun suka haɗu suka ce abin da ya dace a yi a Nigeria yanzu shine a mai da makarantar nan makarantar Dugun karfin yin admission a mayar ma makarantar karfin su. Za ka ma musu da karfin su na yin admission. Sun su dinga yi admission ma ɗin to mu abin da jami'an jam suka yi shine karfin nan wanda university da makarantar Dugun suke da shi muka mar musu da makarantar muka mar musu da dinga yi admission musu a kan haka suna yi. Yanzu university za ta ji fani za ta abin da ya kamata ta yi na maganar tsakin da yaran zai makarantar su. Saboda in dai an yi haka gobe aka samu wani matsala ma su za su yanzu eh wai na yaran da muka ɗaukar nan mu muka ɗauke su da kanmu ga inda muka yi muka ɗauke su. To karfin ɗaukin yara a jami'ar makaranta duk mun marmaye makarantar nan su dinga yi inda za su nemi. Aka tambaye su me kuka gani wanda za su iya ku ɗauke yaran nan makaranta a kai. Wasu suka kawo 200 wasu sun kawo 190 wasu 180 har aka kai har the last one suna aka samu 120. Wannan 120 ne zama baseline. 120 ne shi ne baseline da last year da za a fiya da kiyaye zuwa da na makanta a Nigeria.
Kenan kana nufin 120 nan 120 din shi ne mafi karanci.
Yawwa da dai kenan.
Eh na gane.
Ba wai ana cewa kana da 120 din sai ka zaka shiga makanta ba a'a. Inda da 120 kuma akwai wanda suka samu suka fika za a ɗauke su kai ba za su fika ba. Inda akwai makarantar da ba wanda ya samu wanda ya fi 120 ke ba iya ɗauke ka yanzu haka ga gani akwai kamar Kwararo Fari University na Hokkaido can Taraba. Mutane shida akwai suka zargi makarantar na yanzu haka. Mutane shida akwai suka zargi makarantar na.
Eh shida.
Yanzu a cikin mutane shida suka zargi na in dai ba wanda ya fi 120 me zai hana mu ɗauke da 120 ne. Me zai hana?
Haka.
Amma shi da mutane suka ci suka fi 120. Dole su ne suka ci suka fi 120.
Suna maganan cewa matakin kamar zai dan dankwafa ilimi ana ganin cewa anya ba an daure ma yara bayan cewa su rashin kokari ba kenan.
Sanda ba zai soka ba because competition. Yanzu kana zo ka karanta abin da kake so dole ne ka yi karatu ka samu score mai kyau wanda zai baka abin da kake so. Kuma a kuma makarantar jami'ar da yawa da suka ce su ba za su iya soka abin da ya yi na bayan da review ba. Yanzu kana zo ka shiga kamar University of Lagos, University of Ife, kana zo ka shiga Obasanjo Awolowo University, University of Benin, University of Ibadan, University of Lagos, sai ka samu maximum 200. So, sanda bai rage ba, competition zai kara. Abin da muke so shi ne makarantun nan su dinga competing da juna. Nan gaba mutane za su gane cewa wannan makarantar in dai ka je wannan makarantar ka fita masu kokon aiki sun fi ba wannan makarantar consideration. Wannan abin da muke yi na in zai kawo competition yadda mutane gobe za su gane cewa ga makarantun da in ta kare masu kokon aiki masu fi consider ne su wannan kuma ka kare don irin mutanen da suke kwasowa ba a consider ne su. To ka ga wai nan ma wasu suna da cewa a'a bai kamata muna ɗauki mutanen da za su zo suna ba mu kunya ba. A yau haka yanzu an dana magana Harvard, Oxford and Cambridge ana yin magana saboda irin mutanen da suke fitowa. To nan gaba in dai muka bar jami'o nan suna ɗauki yaran da suka so su ne suka ɗauke su kuma sun yi fitowa mutane kuma irin mutanen da suke fitowa su shi ne za mu dinga dube ko wannan muna ganin su da daraja.
To amma daga ƙarshe Dr. Fabian kana da wani kira da za ka yi ga su ɗaliban?
Eh abin da ke jawa shi ne wayannan abin da aka ce din nan sai su dinka man tana da 120 shike a gama komai da komai. A'a yanzu ne ma za ka je ka yi karatu su don ka samu abin da kake so. Duk wanda yake so ya kuma karanta akwai abin da yake so ya karanta. Ba wai kawai kai za ka rike ka ga kai kai abin da kamar ka za yi ba. To yanzu da kuma ka je makarantar da kake so ka je ka karanta abin da kake so ka karanta sai ka yi karatu ka samu score high. Because a cikin wannan jarabawa da aka yi na 2017 ne mutane suka samu 200 da gaban sa. Duk cikin shi da abin da muka yi yanzu ba wai kawai mun zo na haka kawai muka yanka wannan dokan 120 din ba. Abubuwan da jami'a makarantar sun suka suka kai kama da shi muka duba. Kuma da irin yanayin da ake yi nan baya wanda za a ce an sa 180 kuma mutane da yawa ba su iya su comply da 180 nan. sai mu je baya suna kwashi yara wanda ba su mamu ta jira goma gaba daya in suka dawo daga baya suna aika mana suna roko cewa a mutu da generalization akwai abin da muke kira da generalization wanda suka zo wanda aka yi ba su record ba su ko kuma jam ba aka dauke su makanta ko kuma sun jam ba kuma abin da kamata ba aka dauke su makanta sai a zo mutu da generalization kuma su hana wannan shekaran ma mun kawo wani system da muke kira cap
shin
wannan cap din nan dalibi wanda yake fita makanta zai fiye yana tracking admission din shi sai dinga dubawa in dai akwai din da aka maka ba wani admission wanda bai samu irin kowane shiki ne shi ba zai yi query sai ka complaint wanda shi da shi fa an ba wani admission wanda bai samu score da samu ba wannan dimi wannan permission aka samu so that zamu dinga duba kar a samu inda za ki je wuce kana zo da ki wanda baya da score kamar kai a zuwa barka da kike da high score
to mun gode sosai Dr. Fabian kakakin hukumar Zane Jaraba shiga jami'a ta Najeriya mun gode madalla wai ba shi ci waka bakin mai tafi da shi shine kakakin hukumar jam kenan ta shiga jami'o insha Allah
ne shi kaga Usman ma da ina da tunanin cewa wannan rage makin zai sa dalibai su
kamar yadda kuma tsararrun
suka ce eh to amma kaga yanzu ya fara waye
mai da musamman in kika kula ko in ce muka lura ya maida hankali ne akan inda yake cewa ba wai an ce maki 120 ya zama ba abin da ake nufi shine idan akwai mai maki 120 ga kuma wasu da 180 200 ko 200 da haka idan suka zo jami'ar su za a fara bawa hankali a dauka tukunna masu 120 maimakon a ce ku tafi to in akwai sauran gurbi
za
su iya samun wannan damar sai su shiga wanda haka
kuma jami'oi suna da ikon su sa nasu mafi karancin makin da za su dauka kaga kamar jami'ar BUK ta fito ta shiga cikin tubus yadda da wannan
yawa 120 yawa kin ga in kika kula a cikin hirar da muka yi da shi dama yace jami'o'i da hukumomin ilimi su manya suka tare suka kowa ya kawo a ba su karfin yin admission da kansu ta cewa maki kaza ne to amma kamar yanda kika yi magana yayi maganar cewa ya danganta da jami'a saboda za su iya cewa ba haka ne nasu ba ko kuma haka ne nasu
suna da ihon za su masa sa nasu
yawa sanaye wata magana mai muhimmanci inda yake magana cewa inda na zan so mai fashin baki da zamu ji yanzu da yana ne yana jira alai wanda sun yayi magana cewa in aka zo wurin neman aiki suna son a gane cewa wannan jami'ar ga irin mutanen da take fitowa da su wannan ga irin wanda take fitowa da su nagartar su kenan daliban da suka fito daga wannan sai ga wurin daukan aiki kila sai a ce kai wanda suka fito wuri kaza su ake dauka
da daukan
kaza ga wato irin wannan
zamu Usman cikin masu sauraron mu da kai wanda ya aika da wasika cewa yana da tunanin friends din shi yanzu kamar za su kwanta to ka gani wannan ba zai baka dama ka ce saboda an maida 120 baka ce ba za kai karatu ba
sai ba gurbin wancan babban ne sai kila kai ka dan samu da 120
kuma kila makarantar da kake son ka je ba ita za su baka ba
yawa matsala kenan zaka su kamar yanda BUK suka ce ba za su yi ba misali
amma ni har yanzu ban gane ba me yasa ne ba a cin shi ne sosai da aka rago shi haka sosai standard din karatun ne ya lalace ne aka rago shi haka sosai
da ke eh da ke da ni da Safina da masu sauraro bari mu bi masu fashin baki mu je abin yake ne assalamu alaikum malam Kabiru Dalladi Lawanti daga Zazzau
wa alaikum assalam
to barka da warhaka kuma
barka da shigowa barka da shigowa
to kareji tattaunawar da yawa ka ta tattaunawar da muka yi da Dr. Benjamin Fabian na hukumar JAM wanda kuma yi mana bayanin yaya abin yake to ku masu fashin baki musamman akan harkokin ilimi kuma ga ka matashi kai ma kanka yaya kuka fahimci abin
eh wato abubuwan da yawa na farko muda wanda muka ga abin na farko abin da ya fara zuwa ranmu shine ilimi ya lalace haka ne da za a ce ba a koma maki 120 zai shigo jami'a saboda in kuka zuba ainihin sai zuwa jami'a a wannan da ake cewa maki 180 din ma mutane da yawa kamar ni a jami'ar da na sani wato in ka ga mutum an dauke shi da 180 yawanci daga POG ne da ake kira educationally less advantaged wato POG da suke da dama suna da rauni wajen harkar ilimi to su ma kuma yawanci sai an haɗa da neman alfarma to wani lokaci in ka duba irin wannan gurin wannan tare tare na gwamnati sai ka fara tunanin cewa ba mu san ainihin abin da yake ainihin wato abin da motivation na irin wannan
tsarin ba ka kwaro ruwa haka
yanzu abin da suka yi sai abin da jam suka yi yanzu kun dora wani murugun nauyi akan jami'o'i kuma yana tabbatar maka cikin mutanen da suke applying suna neman gurabe na shiga jami'a misali zan baka jami'ar Ahmadu Bello tace a nan arewa take za su yi aukar dalibai 2500 a shekara zaka tarar mutanen da suka cancanta dauke su a maki 180 da ake magana akan samu wajen mutum 20,000 zuwa 30,000 da wani abu wanda sun cancanci a dauke su
kuma ga shi gurbi
2,500 yanzu an dawo da shi 120
gasinin nan ka kenan
ina samu
2,000
wato ka kara wani nauyi ne akan
eh amma malamin Kabiru idan baka manta ba a tattaunawar da muka yi da shi Benjamin Kaji yana maganan cewa in aka ce jam ce ta kawo ba a kyauta musu ba domin wai jami'o'in da kansu suka tare suka tattauna don su yanke shawarar a ba su karfin su ma su zama za su iya admission da kansu
eh wato ai mun karanta wannan din ma na farko sai kai mamaki ga cewa to me wannan kun da bakun baya bayan an ba da wannan sanarwar wucin gabanin jami'a kuma suka fito suna cewa
ba su yarda ba
an tura musu wani nauyin da ba su iya dauka ba to kaga sai kai mamaki take cewa in aka zauna aka yi wannan taro ba
ko dai akwai dawa dawa ne
jami'a da su yi wannan taro ba yanzu dai duk maganan ba shi bane abinda dai yake nuna wa shi ne cewa shin an samu koma baya a harkar ilimi a Najeriya yadda dole ne a rinka rage ainihin wato mataki da ake so a kai kafin a samu shiga jami'a wato ilimi ya rushe yadda in an ce mamaki 80 ne mutane ba za su iya kaiwa ba in muka duba wannan kuma za a ko ɗaliban kansu da kai da wannan abin da jam ta yi ba
Malam Kabiru
in har
daga nan Facebook Live ɗinmu ga magana da kai ɗazu ne wani Ahmad Muhammad Daura yace rage maki tabbas ba shine mafita ba domin babu isassun jami'o'in da za su iya daukar dalibai abinda ya kamata shine gwamnati ta ƙara gina jami'o'i to haka ne ya kamata gwamnati ta ƙara gina jami'o'i din
ba ƙarin jami'a bane zai magance waɗannan abubuwa ba abinda ya kamata gwamnati ta yi shine akwai tsare-tsare wanda aka yi na cewa akwai makaranti na koyon sana'o'i din nan mutumin da duk ba bai samu maki ne shiga jami'a ba a ba su dama su makaranti na koyon sana'o'i nan kuma ya kasance duk mutumin da ya gama wa'annan makaranti na koyon sana'a ya fito zai iya ainihin dogaro da kansa ba sai ya dogara da gwamnati don sai shi aiki ba akwai abubuwa da yawa waɗanda aka faro a misali zan baka a Kaduna Polytechnic a shekarun baya waɗanda duk mutanen da suka kammala ainihin wannan makaranta ta Kaduna Polytechnic za a ga cewa yawanci mutane ne wa'anda yake bayan sun zama makarantar nan sun zama mutane masu dogaro da kansu wato waɗannan tsare-tsare su ne ya kamata a ƙarfafa ba wai a zo ana rage ainihin misali yanzu ka rage ainihin maki da mutum ke bukata shiga jami'a in ya gama jami'ar nan ina za ka kai shi akwai wani bincike da muka yi a 2008 duk da yake ban san ainihin ko an yi updating wannan bincike ba
ko an ƙara sabunta shi
abubuwan da mutane suke karantawa a jami'a da kuma ainihin abin da lego maki suke bukata wato kasuwan ma'aikata ke bukata sai muka tara su yawanci abubuwan da mutane suke yi suna karantawa a jami'a ba a ma bukatar su ainihin
a wannan kasuwa
sai kammala karatu shi yasa za ka cewa mutum ya kammala karatu sai fito yana ta
sai a ce ai shekarar ka kaza ba aiki
saboda ba a bukatar abin da ya karanta da
to fa
wannan abubuwa ne da yawa wanda yana fata shi ministan ilimi da sauran masu hannu da shi ne a cikin al'amarin ilimi za su zauna su duba
na gama malam Kabiru
a nan daga baya a zuwa
a ce ba haka ba
an ga an yi kuskure za a sake shi
ga Maryam
to abin da ake kira politics so much
haka haka na ga inda kuma su jam suka mayar da martini ga wanda suke soki wannan lamarin da ai aku inda suke cewa wannan wani rinkuri ne na su ga akwai da yawa yanzu dalibai da wanda suka kasa shiga jami'o'in Najeriya kaga suna fita kasashen waje Ghana Uganda to wannan wai shi zai taimaka su tsaya din nan to ya kake ganin wannan
a'a masu fita Uganda Ghana da sauransu ba wai saboda jam ne yasa suke fita ba
yasa
suke fita din nan yanzu in ana maganar cewa waɗanda iyayen za su ɗaukar nauyin su kai su Ghana ko Uganda ko ina su je su karatu amma ba wai saboda jam bane duk mutumin da yake wai saboda makin da aka sa a makaranti na jam shi yasa mutane ba sa shiga jami'a wannan kuskure ne wannan kai wani abu ne wanda yake yawanci su jami'an gwamnati in an zo da irin wannan tsari saboda kare shi sai ta kafa muku ba da gano wanda ba sa kan hanya sai ka tambaye shi ya ji an yi bincike an tara su mutanen da suke karatu a Ghana ko Uganda saboda jam ne maki na jam ne ana kuwa gaskiya mu fi da wannan a ciki a cikin turai a cikin wannan harkar ilimi ba a batun
turai to bari mu waya magana da
ya yi
To bari mu fasa bakin ko ka fasa mana bakin magana da yana cewa wannan abin da aka yi zai kawo wato tsirereniya wato irin competition a tsakani na cewa makaranta kaza tana daukan dalibai masu irin standard ko kuma matsayi ko mataki kaza domin su fito da gwaninta ko kwarewa yanda zaka ga in suka je neman kamar yanda kace labor market na kasuwar ayyuka zai zama an yi aiki da kyau ko kuma su aka fi dauka makila
su abin da su gane shi ne duk wani abin da ka kawo sai ka kwatanta shi da ainihin international best practice da aka yi aina aka yi haka a duniya aka samu wannan in ba a yi wannan ba wani bincike aka yi wanda ya gwada cewa hakan shi ne zai faru su abubuwan da muka yawanci tsare-tsare da muke na ilimi ne na kiwon lafiya ne na ainihin zamantakewan jama'a ne tsari ne ake wanda ba a tsayawa wato a yi bincike a kai a ga mene ne ya kamata a yi
sai dai kiyasi
wani kawai zai zauna yana a ofis yana kyan shi kawai ce ai ko kuma yanayin su suna ganin yawon su ba sa kaiwa wannan matakin sannan yanzu ainihin dama da ake da shi na sata kudin gwamnati a ce an tura yara turai karatu wannan batun ce da kuma ya ci cikin hanci da rashawa ya kushe shi saboda haka dole su nema wa yaran su inda su yadda za su tafi su shiga jami'a a nan Najeriya mu dena kawo tsare-tsare na ilimi ko ciwon lafiya a rinda kawo siyasa da sauraya ciki.
To mu kalli batun Malam Kabir mu kalli batun standard din karatu
matsayin kanshi
shi kanshi karatun da ai yanzu ake cewa ta barbare shi ma yana daga cikin abubuwan da yasa mutane ke barin Najeriya su je wasu kasashe karatu
kamar ma magana da muka yi da ke a kasar dazu kike muna maganan cewa wannan karya kawo abin da ake cewa bature yake cewa garbage in garbage out wato an zuba shirme an kwashe shirme
don kwanaki ma muka yi kan wannan Miracle Center din nan yanzu
yana daga cikin nagartar karatu to inganci kamar yadda bane
take ganewa shine din maganar da ake cewa ilimi ya tabbarare a Najeriya duk da tabbarare wa ilimi a Najeriya sai ga mutum na ya duma makaranta ba a mali sai a cikin dalibai mafi ainihin kwazo amma daga yaje turai za ga cewa ya zama to ɗaya daga cikin mutanen da suka fi ainihin azaka cikin daliban da suka kammala ko a Oxford ko a Cambridge ko ma ko wata jami'a da kasar Najeriya
in ya samu dama
haka maganar cewa wai ilimi ya tabbarare a nan wurin ba wai tabbarare wani ilimi bane irin waɗannan tsare-tsaren yau a kawo wannan gobe a kawo wancan shi ke jawo matsaloli da ake fama da su a ilimi
wato ba tsayuwa wuri da
wanda yake wai wata set tsari abin da ya kamata a yi a ce an yi wani tsari amma za a duba shi bayan shekara biyar a gwada a ga cewa akwai abin da ake kira monitoring and evaluation in an duba a ga tsarin nan cewa shi ya fi dacewa mu ci gaba da yinsa ko dai akwai wasu gyare-gyare da za a yi to amma yanzu in an yi tsari guda ɗaya sai a tafi shekara goma in ba wani cin rai ko wani siyasa ya taho ba sai ga cewa babu wanda ya kula wannan tsari ɗin haka za a yi tafiya babu maganar training na malamai ko retraining nasu na ɗaya kenan sannan kuɗaɗen da ma aka ce a ware wanda majalisar ɗinkin duniya ta ce a ware saboda ainihin harkar ilimi za a ga cewa gwamnatoci ba sa yin shi ko waɗanda suka ware din kuɗaɗen ba a bada su saboda ainihin ayyuka wanda za su kawo inganci ilimi ga saboda haka abubuwa ne wanda ke dukkanmu sai mu tsaya mu duba waɗannan abubuwa sannan mu ga me za mu yi wa kanmu na ainihin yadda ƙasarmu za ta farfaɗo
Malam Kabiru yawanci tunda muna magana akan inganci na ilimi da maryanta a kallo bane yanzu na maganan standard kamar yadda Bature yake cewa shin wannan maganan inganci da muke a mako mai zuwa Allah ya so muna nan zamu hada shiri rana ita yau Allah ya kai mu akan maganar wani tsari da akan yi wanda zaka ga a shigo da daliban waje wata kasa daga kasashe daban-daban su shigo turai kamar waya
abin da exchange
da ake na misali dalibai na secondary daga 15 zuwa 17 wanda ana ga haka wani mataki ne da zai inganta ilimi wanda a cikin hirar da nayi da ɗaya daga cikin shugabannin wannan abu yayi maganan cewa hakan ya nuna domin da daliban suka koma sun yi ba ta kashi sun ba wa jarabawa kashi da kyau da kyau to za mu ji a mako mai zuwa za mu nemo ka sai mu ji yaya wannan abin yake in ya so sai mu tattauna gaba ɗaya da kai mun gode kwarai.
Mun gode kwarai.
Mun gode
kwarai. Madalla. Yawa. So to tun ji Maryamu da Safinatu ta bakin shi mai fashin bakin al'amura na ilimi wato Malam Kabiru Dalla Dallawanti wanda shi ma kanshi malami ne kuma ɗalibin ilimi
kuma ya fayyace abubuwa dalla-dalla
sannan
kai na ƙariyo
gaskiya saboda kin ga maganan da yake shine ya danganta kamar akwai maganan da ta tsaya mun are yace zaka ga ɗaliban mu a Najeriya wanda ake ga kamar Maryam ba su da kokari sai ki ga idan suka gama dan karatun suka dan fito kila ba ma wani babban mataki suka cimma ba a ce ɗalibi shiga first class waye amma in ya taho irin kasashen turawa sai kiga yana ta huta kawai
ni akwai da na sani
ya samu dama
akwai da na sani aka kore ta daga jami'a ko ta tana zuwa nan gurin ta fasa wani
baja baja lokacin da muke jami'a Najeriya cewa muke Musa a muke nema
to dai a shekarar da saka ta kammala karatu ba wanda ya samu maki irin
makin ta anan din amma a can kuma za a ce ba komai bace to sai mu dubi duk irin wannan to mako mai zuwa zamu dawo da magana wannan maganar musayan dalibai kamar yadda muka yi magana yanzu a madadin yar uwa
Maryam Bashir Bugaji
wata yar uwar
Safinatu Sodangi
sai kuma Daniel Brown da shine bada umarnin shirin kamar yadda aka ji shi sai injiniyan mu ne Mr. Pete Solomon Jack shine ya hada mu da ku a shafin Facebook Live har na ga wani yana cewa tsarin da aka yi
shi sanan melange-lange
ya ce tsari yayi kyau a Facebook Live to kaji Solomon